This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dadar ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Wani jira kasar Burundi ya ce ya hanbarar da gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza yayin da 'yan sanda ke ci gaba da yin artabu da masu zanga-zanga. Rotani daga Koriya ta Kudu na cewa shugaban Koriya ta Arewa ya kashe ministan tsaronsa saboda bacci ya kwashe shi a wajen wani taro. Mutane biyar ne suka mutu a birnin Philadelphia a nan Amurka bayan da wani jirgin ƙasa ya kauce daga kan hanyarsa ya fada wata anguwa.
To, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, an yi juyin mulki a kasar Burundi. Akan wannan batu muke son jin ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa kamar kowace ranar Laraba bayan labarin duniya, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri.
Duk wanda yake zama a nan UAE ba cikin Dubai ba kadai ma da sauran Emirates in dai ba aiki yake da shi yake yi ba ko yana da residence visa ko wani business account din shi an rubuta masa check an tura masa ya zo ya kashin kudinsa duka ya tafi ya cire kudinsa yana yiwuwa cewa mu halaye mu na ƴan Najeriya shi ya jawo muna da tuntun da za a kalle mu duka dai.
To kamar yadda kuka ji daular kasashen Laraba ta maida wa duk wani dan Najeriya da yayi ajiya a bankunan ta kudinsa inda ba mazaunin can ko dalibi bane za ku ji dalili. Sannan akwai rahoto akan halin da ake ciki bayan da gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana fita a kananan hukumomi guda 7 na jihar.
To jama'a assalamu alaikum. Wani jira kasar Burundi ya ce ya hanbarar da gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza wanda ya fice a kasar domin halartar taron koli na kungiyar kasashen yankin inda za a tattauna game da rikicin siyasar kasar. General Godfrey Niyambare ya gaya kafofin yada labarai masu zaman kansu cewa zai kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kai a kasar. Wakilin muryar Amurka Gabe Joslo wanda ke Bujumbura babban birnin kasar ya ce mutane suna ta nuna farin cikin su bayan wannan sanarwa. Sai dai ya ce babu tabbaci ko janar din na da cikakken goyon bayan sauran sojojin kasar. Wakilin na muryar Amurka ya kuma rawaito cewa sojojin sun yi wa gidan rijiyar kasar kawanya, sannan an ji harbin bindiga a birnin yayin da 'yan sanda ke artabu da masu zanga-zanga. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga masu boron suna jifan 'yan sandan da duwatsu, yayin da su kuma suke harbin su da harsashe na gaske tare da wato harba musu barkonon tsohuwa. Wannan yunkurin juyin mulki ya biyo bayan zaman ɗarɗar na wasu makonni da aka yi ta yi a ƙasar tun bayan da shugaba Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa a karo na uku. Aƙalla rayukan mutane 14 wannan rikici ya laƙume, kana wasu 200 suka samu raunuka a zanga-zangar da ake yi. Masu adawa da burin na shugaban sun ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar, yayin da masu mara mai baya suke faɗin akasin hakan saboda a ce wasu 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a ɗaya daga cikin wa'adin da ya yi. Ba masu kaɗa ƙuri'a ba. A baya kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba shugaban damar ya sake tsayawa takara. Ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka na gudanar da taron ƙolin ne a Tanzania domin tattauna wannan takaddama siyasa da ta dabaibaye ƙasar ta Burundi. Babu dai wani martani daga shugaba Nkurunziza ko ƙungiyar ƙasashen yankin game da wannan yunkurin juyin mulki.
Jiya Talata shugaban kasar Faransa François Hollande ya kai ziyara kasar Haiti inda ya yi alkawarin taimakawa wannan kasa ta yankin Caribbean farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta yi mata barna a shekara ta 2010. Wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban Faransa zai kai Haiti, kasar da Faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka har zuwa 1804 lokacin da kasar ta Haiti ta zama kasar farko da ta samu 'yancinta bayan boran bauta da aka yi. To amma kuma kasar Haiti ita ta fi kowace ƙasa talauci a yankin yammacin duniya a saboda wata yarjejeniya da ta kulla adadin 825 da ta tilastawa kasar Haiti biyan Faransa kudin fansar filaye da bayan da ta yi hasarar su a lokacin boran. An kiyasta kudin da Haiti ta biya a lokacin a yanzu dala biliyan 19 ne. Wasu mutane kalilan sun taru a harabar Camp de Mars domin nuna rashin amincewarsu ga ziyarar da shugaban Hollande ya kai kasar. Suka kuma buƙaci Faransa ta maida kudin da Haiti ta biya ta.
To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Koreya ta Kudu ta ce shugaban ƙasar Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an harbe ministan tsaronsa wato saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji. Hukumar tattara bayanan sirrin ta Koreya ta Kudu ta ce an kashe Hyun Yong-shol ne ta hanyar bindigewa. Daruruwan jami'an gwamnati ne suka shaida hukuncin kisan wanda aka aiwatar a ranar 30 ga watan Afrilu, kamar yadda mataimakin daraktan hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta Koreya ta Kudu Han Ki-bum ya bayyana wa kwamitin majalisar birnin Seoul. Kamfanin dillancin labaran Koreya ta Kudu na Yonhap ya ce Mr. Kim ya amince cewa baccin da ministan tsaron ya yi alama ce da ke nuna rashin biyayya da girmamawa, ko da yake akwai rahotanni da suka nuna cewa ministan ya shaƙa lobalantar shugaba Kim kan batutuwa da dama. A Koreya ta Arewa, ministan tsaro shike da alhakin shirya hulɗar musaya tsakanin ƙasashe, sannan kwamitin tsaro da na dakarun ƙasar suke da alhakin yin tsare-tsaren al'amuran ƙasar.
A halin da ake ciki kuma wani sojan ƙasar Koreya ta Kudu na wucin gadi ya harba wani takwaran aikinsa ya kuma raunana wasu uku kafin ya harba kansa. Yau Laraba jami'an ƙasar Koreya ta Kudu suka bada rahoton cewa mutumin ya fara harbin fada kan mai uwa da wabi a lokacin da suke rawar daji a birnin Seoul. Har yanzu kuma ba a tantance dalilin harbin ba, amma rundunar soja tana gudanar da bincike. Dokar ƙasar ta tanadi cewa 'yan tsakanin shekara 18 zuwa 35 da haihuwa tilasu yi aikin soja ƙarƙashin wani shiri da aka tsara da nufin tunkarar barazanar tsaro daga makwabciyarta Koreya ta Arewa. Bayan sun kammala aikin sojan na tilas, an kuma tanadi cewa tilas kuma mutum ya yi wasu shekaru a zaman sojan wucin gadi ana yi masa horo akai-akai. Rahotanni sun bayyana cewa yin harbi tsakanin sojojin Koreya abu ne da aka saba gani, to amma ba kasafai ake ganin haka tsakanin sojojin wucin gadi ba.
To da ƙarshe magajin garin Philadelphia da ke arewa maso gabashin Amurka Michael Nata ya ce mutane biyar sun rasa rayukansu bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya kauce daga kan turakunsa a jiya Talata. Cibiyoyi da dama na bada agajin gaggawa ne suka kai ɗauki bayan da jirgin na kamfanin Amtrak wanda ke ɗauke da mutane 243 ya kauce daga kan hanya yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin New York daga Washington DC. Mr. Nata ya ƙara da cewa taragu guda 6 da injin ɗin jirgin haɗarin ya shafa, wanda kuma ya kwatanta a matsayin wani abu mai cike da bala'i. Fiye da mutane wato ma'aikatan kashe gobara da 'yan sanda 200 ne suka mamaye yankin da haɗarin ya auku, inda suka yi ta amfani da fitilu domin neman fasinjojin da haɗarin ya ritsa da su. Hotunan bidiyo na gidajen talabijin sun nuna yadda wasu fasinjojin suka kasance cikin jini yayin da wasu fasinjojin 6 suka samu raunuka.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalar ƙasashen Laraba da ta kunshi Dubai da Abu Dhabi da Sharjah da dai sauransu ta maida wa duk wani ɗan Najeriya wanda baya aiki a can da ya yi ajiya a bankunan ta kuɗin ajiyarsa. Bisa zargin cewa wasu suna amfani da bankunan ƙasar wajen ɓadda sahun kuɗaɗen haram, wasu kuma suna rabewa da sunan biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu. Akan haka na tuntuɓi wani mazaunin birnin Dubai ɗin, shin haka wannan batu yake? Sai ya ce,
eh, haka mun samu labarai duka ran Alhamis da ta gabata akan cewa duk wanda yake zama a nan UAE ba cikin Dubai ba kadai ma da sauran Emirates in dai ba aiki yake da shi yake yi ba ko yana da resident visa na student ko wani business account din shi an rubuta masa check an tura masa yazo ya kashin kudin sa duka ya tafi ya cire kudin sa saboda wasu abubuwa da suke gani na laundry da ake shigowa da kuɗi through laundry.
To akwai shi kafin ka ci gaba, ƴan Najeriya ne kadai koko da wasu ƴan ƙasashen?
Ƴan Najeriya ne kadai. Abin yanda takardar ta fito a matsayin ƴan Najeriya ne kadai saboda sun ba da cewa dan akwai wani shafi a ciki da yake magana akan har accounting ɗalibai ma wasu za a rufe saboda wasu suna ganin wasu suna amfani da accounting ƴaƴansu suna turo kuɗi suna ce na school fees in yara ne. To hakan dai yanzu amma sun ce za su bar na ɗalibai amma za su dinga duba kuɗin da ɗalibai za a dinga turowa na school fees. Akwai kuɗin da ya cuce ba za su bar shi ya shiga accounting ba.
To bincike suka yi suka gano cewa ƴan Najeriya din suna bar da sauran kuɗaɗen haram?
Akwai wato akwai binciken da suke yi don ina tsammon back then a shekara 2013 akwai lokacin da aka buga wani takarda akan suna tsammanin gine-gine dogayen gine-gine a cikin Dubai kashi 30 cikin 100 na ƴan Najeriya ne. To saboda irin waɗannan abubuwan kuma mafi yawancinsu ƴan siyasa ne.
To wannan al'amari ka ji daga bakin waɗanda wannan al'amari ya shafa me suke cewa ko kuma ofishin jakadancin Najeriya ta faɗa wani abu akan wannan batu?
Ofishin jakadancin Najeriya dai har yanzu ba su ce komai ba game da batun saboda kin san lokacin da aka yi maganar restriction na visa ma na ƴan Najeriya sai mutum ya kai shekara 40 muka yi ta jira mu ji ofishin jakadancin Najeriya ne za ta ce game da wannan magana kuma daga baya dai kusan har yanzu zan iya ce ba abin da suka faɗa officially akai.
To ku ƴan Najeriya a can wannan mataki ya kuke ji da aka ɗauka ya dace koko kuna ganin an yi wariya?
To wannan abu dai wani lokaci wariya ne saboda nan Dubai musamman cikin Dubai gari ne na mutane suna zuwa kasuwanci wasu suna zuwa suna harkokin siyan gida da siyarwa real estate. To ba Najeriya ne kadai suke money laundry ba but amma su idon su yafi haskantan ƴan Najeriya akan wannan hidiman. To da haka dai muna ganin wannan abu ya kamata a duba saboda wasu ba lalle kudin wani kasuwancin su yake a Najeriya yake fitowa da kudin ba lalle sai dan siyasa ba.
Wani mazaunin Dubai kenan. Na kuma tuntubi wani masanin harkokin banki ko kuma hada-hadar kudi shi kuma ga ra'ayinsa.
Na ɗaya dai ina iya duba shi ta wani gefe kuma. Ta wani gefen kuma yana iya yiwuwa cewa muhalayenmu na ƴan Najeriya shi zai jawo muna bakin cikin da za a kalle mu mu kadai. Kila muna abubuwan da bai kamata ba da ya take da kansu. Kila kuma suna ta tambayawa cewa wannan kuɗin ta yaya aka same shi? Ta ina wannan kuɗin ya fito aka kawo shi aka tara mutum ya kasa faɗa? Kila kuma kamar yadda kika fara ba da bayani wasunsu ko kika ce an ba da bayani wasunsu ƴan siyasa ne wasunsu ƴan business ne wasunsu ma'aikatan gwamnati ne ma ba wani business ɗin kike ce wasu sun kwashi kuɗaɗen gwamnati da yawa an tattara an kai ƙasan waje an dunkule an aji an kuma kila gwamnatin nan sun neme da za a ba su a rubuce ko a takaice ya wannan kuɗin ya kai ka samu wannan kuɗin wani business kai ka same shi ko wani hali kai ka same shi ka kawo shi ƙasan mu ba su iya faɗa ba. Ina iya kuma dawowa in ce kamar ita Nigerian government in an yi irin wannan da kullum muna faɗa cin hanci da rashawa da satan kuɗin gwamnati ya yi yawa su gwamnati mai ci ko gwamnati mai zuwa tana iya miƙa hannunta na abokantaka zuwa wancan gwamnatin ta ce to mun ji abin da kuka yi kaza muna son ku taimaka mana duk Najeriya muna son kuɗaɗen namu da suka fito waje inda hali su dawo mu gyara ƙasanmu ku turo mana kuɗin na a dunkule da dukkan detail information akan waɗanda suke da waɗannan akaunti.
To ban tarin numfashinka ba wannan mataki da daular ƙasashen Laraba ta ɗauka zai taimaki Najeriya ne ta fuskar bunƙasar tattalin arziki da kuma yaƙi da take da cin hanci?
To ai shi ne na ba da ƙaramin misali ɗan abin nan ɗin da misali ne na baya ke.
To masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Haka ne, kafin Bello Habib Galadanci ya gabatar da himma za mu leƙa jihar Plateau mu ji halin da ake ciki dangane da dokar hana fita da gwamnatin jihar ta kafa a ƙananan hukumomi 7 ga wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da sauran bayani.
Kan haka na zanta da wasu mazauna yankunan koyaya suka ji da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Sunana Muhammad Adam Muhammad. Allah na barikin ladi local government. Mun ya zo mana da bazata ne. Mun dauka muna matsayin shugabanni ya kamata a ce an kira mu zama mun sani mu ma mun ji ne a radio haka kawai. Ya zama ne za mu ce kawai.
Na matsayin ku na shugabannin din kuna ganin kaman zai taimaka wajen rage aukuwar tashin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma.
To tsakanin makiyaya da manoma kin dai da rana ake zuwa kiyo ba da daddare ba. Ku dai duk abanyan da za a bi mu samu mun zauna lafiya da mako dan mu shi ta muke so in wannan din shine zai ba mu zauna lafiya muna goyon baya mun ba farawa ba mu fita wannan lokaci.
Sunana Duka Azima Kanci, president na Development Association na Afirare Bakida. To mataki ne wanda yana da kyau amma wannan fadawa da aka fada wa mutanen mu ai da rana ne aka yi ba da dare bane. Kuma gwamnati ta ci labarin cewa za a zo din mun nemi taimako mun nemi gudumawa daga gwamnati basu zo muna a lokacin da muke so ba. To yanzu abin da gwamnati ta sa din nan to muna fatan dai zai taimaka amma mu kamar ga an cuce mu ai
to amma kun yi na'am da shi tunda kuna ganin kaman wai da daddare aka fi kawo waɗannan hare-hare
in dai gwamnati tana bayan wannan dai za ta dauki mataki da kawo jama'an tsaro sosai to shi ne zai taimaka in ba haka ba a can dace za a iya shiga kowa ana yawo ma za a iya zuwa ai amma dai muna so in dai gwamnati zai kara taimakawa da jami'an tsaro.
Sunana Sheikh Isambu shugaban matasa wasu an sata mana shanu kusan guda 1,000 amma jami'an tsaro suka kasa yin wani abin kirki guda 1 kawai shigari sai da sako cewa an kafa kofiyo a washe na hana fita. To abin da ya daure mana kai shine cewa wannan kofi da aka sa lalle mun yi maraba da shi to amma shine satin shanun da ake mana ana yi mana ne da rana ko da safe ko da yamma. To da masalan mu kenan na wannan harka da abin da gwamnati ta yi sai dai muna kira da gwamnati jihar Plateau dan Najeriya da ta yi gaggawan daukan mataki kan waɗannan mutane barayi ko kuma ƴan ta'adda wanda suke zuwa su kwashe dabbobi ko su kashe mana mutane.
Shugaban karamar hukumar Riyam Madam Josephine Pio ta mun bayanin irin matakin da take dauka a matsayin shugaban karamar hukuma.
Mun yi kokari kwarai mun kira security meeting ba su zuwa su leaders nasu ba su zuwa kuma muna kokari ina kiran su a waya kafin zabe nan ma na kira su zuwa office na mun zo na mun tattauna wannan dokan shine ina gani in masu aikin sauro in za su aikin su in ka ga mutun da ya fita da dare a wannan lokacin kuma gwamnati ta ce kar a fita dan ya kamata a gan yanda za a hukumce mutun wannan irin mutane da suna fita lokacin sun ketare doka ina gani zai taimaka.
Sanarwar ta gwamnatin jihar ta Plateau ta kuma ce za ta tsagaita dokar hana fitan daren ne bayan ta tabbatar lamura sun daidaita. To sai dai duk kokarin da nayi don jin yadda jami'an tsaro za su aiwatar da dokan ya ci tura. Domin kuwa na kira lambar wayar kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau Captain Ikedichi Iweha sau da dama amma bai dauka ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Mun gode Zainab. Masu sauraro lokaci yayi da zamu gabatar da himma.
Himma
bata garo
daga nan sashen Hausa na murya Amurka ne kuke sauraron wannan shiri na himma bata gargo yana ba ku labari ne na Afirka fa masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin himma bata gargo yayi ba ku nan musamman a makon da ya wuce kun ji shi Farfesa Balarabe Sanagarko ne na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria wanda yake koyar da harkar likitanci kuma shi ma likita ne nasa na kansa. Mun ci gaba da hira da shi Farfesa, ta yaya za a samu maslaha ne na dindindin game da yajin aiki da likitoci suke musamman a kasashen yammacin Afirka?
Eh to wannan watakila ne ina ganin gwamnati ita take da watakila abinda za ta ce akan wannan wanda na san kuma suna kokarin yin yanda za su yi amma kowanne asibiti yana da shugaba kuma idan aka ce kai shugaba ne ka kasa watakila gyara gidanka ya zama ka gyara shi watakila an daina wannan yajin aiki to akwai matsala. Idan kuma ya zama na yaji ne na gama gari da ake gaba ɗaya duk ƙasa to watakila gwamnatin tarayya zai ta fito da ba sani ba sabo. Ai gwamnati take ta ɗauki mutane haya kuma ɗaukan aikin da aka yanzu ƴan Najeriya suna nan ba su da iya bila adadin suna neman aikin nan ba su same shi ba. Wanda aka same shi ga aikin nan sai kuma a zuwa a je a ci shi kenan an bar shi kuma ya san garce sai abin da ya gara ma zai yi. So gwamnati ya kamata ne ina ganin idan tana so ta gyara sai ta matsa kaimi ta hanyoyin wataƙila jami'an da ta kakkafa ta ba su iko su yanke hukunci akan wanda ya laifi, su yanke hukunci akan wanda wataƙila bai bi ƙa'idar da aka saba.
Bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger. Kowace shekara irin wannan lokaci, saboda zafi ana samun wannan cuta ta sankarau, kuma tana ɗaukar rayukan jama'a, musamman ma wannan shekara. Wannan sankarau da ya zo babu irin maganin da ake bukata, saboda kasan cutar tana ɗan canza salo kowace shekara. Ina mafita?
Eto wannan wato ni ina ganin abu ne wanda aka san zai zo, kamar misali mutum ne ya san damuna za ta zo gidansa ya kware, ya zauna kawai yana ta addu'a, yake shi ai Allah yadda wannan ko ya zo ba zai bige shi ba. Ciwon sankarau din nan masu binciken kimiyya sun tabbatar da shi, an tantance ga lokacin da yake zuwa, ga irin yanayin yanda yake zuwa. Saboda haka dabara ta rage wa mai shiga Nijar. Gwamnatin kasar Nijar idan ta san cewa da wannan, ko da taimako ta nema a waɗansu wurin ƙasashe, ya kamata kamun abin nan ya zo sai a yi ƙoƙari a yi shirinsa. Saboda Bahaushe ya ce ba a fafe gora ranar tafiya. To ina ganin akan bar goran ne a ɗanyen shi shatab, sai randa aka zo tafiya sai a ce a ɗauko watakila abin fafa, a ce za a yi fafarsa.
Haka ruwa sai ya ɗace ai.
A sosai kuwa.
Siyasa, kai kwararre ne a harkoki na likita da koyarwa, amma ya kaga irin rawar da ku kuke takawa a cikin siyasa?
To, mun wada 'yan Najeriya ne, saboda haka ni ina ganin ai akwai kuma likitocinmu wanda suke cikin siyasa tsulum-tsulum. Waccan watakila wancan majalisa da ta shuɗe akwai watakila likitoci wanda su ma in an tashi ana hargido a siyasa, su ma watakila an gano su a ciki suna yi. Sannan kuma har gwamnoni akwai likitoci mu gwamnoni, an samu ministocin mu gaba ɗaya da in an tashi yawancin su aka kididdiga su za a ga akwai likitoci da yawa a cikin su. Hatta na ministoci da aka ba su waɗansu ayyuka a gefe, su ma akwai likitoci a cikin su. To, ni ina ganin watakila shi dai likitan Najeriya, watakila ba zan iya kiransa ɗan siyasa ba, saboda ɗan siyasa shine wanda zai samu dama sannan ya amfani da daman nan ya gyara watakila mazabarsa. Ina ne mazabar likita? Asibiti. To menene amfanin likitocin da muka sama duk shekara da shekarun nan a ce wai gaba ɗaya harkan kiwon lafiya asibiti a Najeriya ta tabarbare? Ba su da amfani, ne ina ganin watakila ba wani abu. Kuma ba ma likita kawai ba, ai sauran ma'aikatocin asibiti, misali masu gwaje-gwajen jini, watakila masu abin, akwai da yawa nurse suna shiga siyasar su ma, me suka yi? Babu.
Amma ga likitocin da watakila za su iya shiga shugabanci kuma su tafi gaban arziki, me za ka ce musu ne? Saboda ba lallai ba ne su iya tunanin cewa watakila za su iya barin wani aikin da likita su shiga siyasa kuma su taimaka kamar da suke taimakawa a aikin
likita da yake ganin yana da rawar da zai iya takawa. Kuma Allah ya taimake shi da wadatar zuci, saboda matsalar da muke da shi a Najeriya a siyasarmu, mutane ba su da wadatar zuci ne, babu kana'a. Alqanatu bil qalil da ake magana, ka hakura da kadan, Allah shi yake arziki. Idan mutum yana da wannan kana'a din, sai ya hakura ya shiga, saboda shi ma kamar jihadi ne. Sai mutum ya shiga ya kokari, iya kokarin sa ya jajirce kar rayuwarsa ta canza, saboda ya shiga majalisa ko ya shiga siyasa. Kar rayuwar ƴaƴan shi su canza, kar rayuwar matansa su canza, saboda ya shiga. Kar wannan uwansa kamar yanda shi zaɓen shugaban ƙasa na jena ta wani abun koyi cewa ƴan uwansa fa duk wani wanda aka kama shi da almundahana zai je shari'a ta yi mishi hukunci. To wannan abu ne mai kyau idan mutum yana da
tsoro. A baki yanzu ya faɗa, kana gani zai yiwu a gaskiya?
To ai an ce watakila da bai kamar zuwa kan aika, tunda ya furta baki, ai ba wani shugabanmu da ya taɓa cin zaɓe kamin hawa ya zai buɗe baki ya wannan maganar. Kuma shi shugaban nan ya taɓa yin mulkin nan aida an san shi, duk da cewa wancan na soja ne, amma yanzu ya zo a fannin siyasa. Amma tunda an san siyasa tana da kwanoni da lankwashe-lankwashe da yawa, sai ya ƙoƙari ya ƙarfin gwiwa ya yi wannan bayani, ni ina ganin ya yi abin ayaba masa.
Kuma kana tunanin zai iya shan waɗannan kwanoni da lankwashe-lankwashen har ya samu ya cima burin kansa?
Sai dai watakila ake cewa ga fili ga doki, za mu tsaya dubure muna nan a gefe mun zama mushi na mujiya.
Madalla, Farfesa, akwai likitoci 'yan Najeriya, 'yan asalin Najeriya su fiye da 33,000 waɗanda suke harkar likitancin nan, kuma suke taimaka mutane suna samun lafiya a wasu ƙasashe waɗanda ba Najeriya ba. Shin kana ganin lokaci ya su koma Najeriya? Ansa da muke so ka bamu kenan a mako mai zuwa idan muka ƙarashe hirin mu. Mun gode sosai, Farfesa. Jama'a, shirin namu kenan baki ɗaya wannan lokaci, sai mako mai zuwa in Allah ya so, kai mu za mu ƙarashe wannan hirin da nake da Farfesa Balaraba Sani Garku. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu, Bello daga nan Washington ne yake ce muku mu kasance a cikin ƙoshin lafiya da
lafiya. Ragga babu fasashe. shahadin Allah lalem nare nakiba Muhammad inni shi takasawa
Madalla, kafin Mahmud ya gabatar mana da labaru a takaice, ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Sakon farko cewa yayi tabbas matakin da hukumomin jihar Plateau suka dauka na binciken mutane masu tada hankulan jama'a da gano masu sace-sacen shanu a kullum da yake faruwa a fadin jihar wannan yayi daidai da fatan kulliya za ta biya kudin sabulu sakon Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe shi kuma hakilu zamani almajirawa mulin fashi cewa yayi ciwa yan jarida mutunci da gwamnatin PDP ke yi a yanzu ya nuna mana cewa gwamnatin Najeriya ta gaza wajen yin mulkin demokradiya kuma shure-shure baya hana mutuwa yan jarida ku yi hakuri karshen PDP ne yazo Wannan yace Assalam VOA Hausa don Allah ku fada wa gwamnatin jihar Bauchi wato Malam Isa Yugo da cewa don Allah yayi hakuri ya biya ma'aikatan jihar Bauchi albashin su don kuwa ma'aikatan suna cikin wani hali a ƙarshe ya sani cewa idan ba zai biya don Allah ba to babu Buhari zai kwatar musu daga yawo Adamu Bulkaciwa Salam VOA Hausa don Allah ku mika mana kokenmu ga mai girma gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidan da ya gyara mana wutar lantarkin mu da ta lalace a karamar hukumar Macina wanda sakamakon hakan ne yau shekara 2 kenan ba ma samun wutar nefa a garin Macina don Allah a maka mana gwamna daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina a jihar Yobe shi ko wannan cewaye al'ummar kasar Nepal Allah ya kawo muku karshen wannan iftila'in girgizar kasa da ya afkawa kasar ku da fatan kasashen duniya za su taimaka wa kasar Nepal da kayan abinci da magunguna sakon karshe cewaye yin na'am da majalisar dokokin Niger tayi akan dokar tantance ƴancin ran da ke shiga kasar a daidai wannan lokaci yayi daidai sai dai wannan ba karamin aiki bane ga kasa irin Niger daga Aminu dan Kaduna Amanawa
To kamar yadda muka saba za mu kammala shirin da takaitaccen labarai.
To wani janaral kasar Burundi ya ce ya hanbarar da gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza wanda ya fice a kasar domin halartar taron koli na kungiyar kasashen yankin inda za a tattauna game da rikicin siyasar kasar. General Godfrey Niyambare ya ga kafofin yada labarai masu zaman kansu cewa zai kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kai a kasar. Kundi cewa jiya talata shugaban kasar Faransa François Hollande ya kai ziyara kasar Haiti inda yayi alƙawarin taimakawa wannan kasa ta yankin Caribbean farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta yi wa kasar barna a shekara ta 2010. Kun kuma ji cewa hukumar tattara bayanan sirrin kasar Korea ta Kudu ta ce shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un ya sa an harbe ministan tsaron kasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji. Hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta Koreya ta Kudu ta ce an kashe Hyun Yong-shol ne ta hanyar bindigewa. Kun ji cewa wani sojan kasar Koreya ta Kudu na wucin gadi ya harba wani takwaran aikinsa ya kuma raunana wasu uku kafin ya harbe kansa. Har yanzu ba a tantance dalilin harbin ba, amma rundunar soji ta ce tana bincike kan wannan lamari. Kun ji cewa magajin garin Philadelphia da ke arewa maso gabashin Amurka Michael Nata ya ce mutane biyar sun rasa rayukansu. Bayan da wani jirgin kasa ya na fasinja ya kauce da kan turakunsa a jiya talata.
To Allah ya sauke. Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu lokacin da muke son jin ra'ayinku akan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Burundi. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. To amma a dakaci yau da gobe.